نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ضلاله في النار. بيانك ام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدن تاكي سادوا اولا يمشي للبركه يمشي لنا للجمعه ايو 20 ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan 11 miladiya 2010, a wannan masallaci na Uthman ibn Affan da ke nan gadan daya a cikin garin Kano. A wannan majalisi namu mai tarin albarka, majalisin tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsir surat Abbas. Da farko muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu damar sake haduwa a wannan guri, a irin wannan rana, a wannan majalisi bayan kwanaki da suka wuce masu albarka, kwanakin 10 na farko na Zulhijja, da abinda musulmi suka gabatar a cikin su na ayyukan kwarai na ayyukan alkhairi, da abinda mahajjata suka aiwatar na ayyukan hajji. Da fatan Allah madaukakin sarki zai karbi ayyukan mu na gargaru. Ubangiji madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu da gazawan mu, kuma Ubangiji madaukakin sarki ya sake maimaita mana irin waɗannan kwanaki bilyunni wal barakat. Idan ba manta ba, muna cikin suratu Abasa, wanda za mu tashi ne akan aya ta 17, wa fil insani ma akbara.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما
Allah madaukakin sarki a wannan sura yana mayar da martani ga waɗanda suke ƙaryata yiwuwar tashin alkiyama, yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa, yiwuwar hisabi da aljanna da wuta, waɗanda ba su yarda akwai wata rayuwa ta daban ba bayan wannan rayuwar da suke ciki. Farkon surar, Ubangiji madaukakin sarki ya ambata mana abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abdullahi ibn Ummi Maktum, yayin da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karar da shi daga abin da yake tare da shi na shari'a, ya karantar da shi Alkur'ani, ya sanar da shi musulunci, ko wannan zai sa ya kara barkata. A yayin da shi ko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yake shagalce da kokarin yadda zai karkato da hankalin wani katafaren arni, yadda zai ko zai yadda ya shigo musulunci, yana ta kokarin lallashinsa, yana ga alamar kamar ya yi laushi, kamar zai yadda ya sadu da ya bi kauya. To sai ga kuma Abdullahi ibn Umar Maktum ya zo yana sanita akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi. annabi sallallahu alaihi wasallam yaga kada ya raba hankalinsa biyu, kada ya zo yana karanta ba wannan alqur'ani shi kuma wancan ya tafi abin sa. Saboda haka yana ga kamar shi Abdullahi ibn Maktum ya riga ya samu karkaka tunda ya karbi musulunci, don haka shi tashi mai sauki ce, ko da yanzu ba su tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai saurare shi yanzu ba, to gobe zai iya zuwa annabi ya saurare shi. Amma wannan babban kafirin bai ba ma ya yadda ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka yi sa'a yanzu zai ya karkata yana sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka yana ganin ya bar shi ya koma ga Abdullahi ibn Maktum zai yi asarar wannan mutum, zai kuma rasa wannan damar da ya same ta a bagas. Wannan ta sa ya rinjayar da maslahar sauraron wancan mutum da karanta masa alqur'ani sama da ya saurari Abdullahi ibn Maktum, domin yana ga wancan maslahar ta fi girma sama da maslahar karantawa Abdullahi ibn Maktum ayoyin Allah ko karanta masa alqur'ani, don shi ya riga da man ya yi imani, ya musulunta, ya yarda da alqur'ani, ya yarda da manzon Allah. Don haka shi tashi mai sauki ce, maslahar sa bata kai maslahar wancan babban kafirin ya musulunta ba. Kuma in ya musulunta ana sa tsammanin waɗanda duk suke ƙarƙashinsa na daga mabiyansa su ma za su musulunta. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi wata almaslahatul kubra, ya rinjayar da ita akan almaslahatul lati hiya asgharu minha, wato maslahar da bata kai waccan ba, wanda kuma wannan aiki ne na duk wani shugaba, duk wani malami, duk wani jagora ya riƙa yin la'akari da irin wannan. Wannan abin da ya faru na annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita ce karantarwar musulunci duka. Duk abin da ya zo gabanka to ka auna ka ga wace irin maslaha ce yinsa zai tabbatar, shin a cikin yinsa babu wata mafsada, babu wata barna da za ta faru. Idan akwai wata barna to ka bar wannan maslaha din domin ka tura wata barnar. A musulunci ana kaddamar da daf'ul mafsada ala jalbil maslaha, idan akwai abu da zai haifar da barna sannan yinsa kuma akwai wata maslaha ta wani bangare, to amma kuma in aka yi shi wata barna za ta faru. To musulunci yakan ce a lura da bangaren barna din, a bar abin koda kuwa akwai maslaha cikin yinsa. Wannan shine ka'ida da musulunci ya zo da ita, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tabbata ta a rayuwarsa. Kuma lokacin da yake gayawa sahabbansa cewa ba dan yake gana na Aisha radiyallahu anha yake cewa laula anna qaumuki ala la anna qaumaki hadithu ahdin bil kufr la damtu al ka'ba wa banaytu ala qawair ibrahim wa ja'altu laha babayn baban yadkhulu an-nas minhu wa baban yakhrujuna minhu. Yake cewa ba dan mutanenki ba su dade da barin kafirci ba, da sai da rushe Ka'aba ya mai da ita akan harsashin da annabi Ibrahim ya gina ta akai, in sa mata kofa guda biyu, kofar shiga da kofar fita. To amma saboda mutanensa a lokacin a muslimatul fatki wanda ba su dade da shiga musulunci ba, za su iya fitinuwa da wannan su ce a haka ya gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana raya addinin mahaifinsa kakansa Ibrahim ne, amma kuma gashi yana rushe ɗakin Allah. To wannan fitina da za su iya fadawa wadda mafsadar da take ciki shi da za su iya kafirta, akwai mafsadar su kafirta a ciki, akwai kuma maslaha shi kuma taya tabbatar da wannan abu da annabi Ibrahim alayhi salam yayi na gina Ka'aba akan wannan qawa'id din, wa yajir qawl ibrahim qawa'id min al-bayt wa isma'il. To wannan qawa'id din akwai maslaha a dawo da Ka'aba akan su. Sannan kuma a ta bangare guda akwai mafsada, shi ne mutane waɗanda ba su san musulunci sosai ba za su iya rutuwa su kiɗimi su ce to wani irin addini ne wannan, an ce addinin annabi Ibrahim ake bi kuma gashi ana rushe aikin da ya yi. To sai annabi ya haƙura ya bar wancan maslaha saboda tsoron wannan mafsada da za ta faru. Haka nan lokacin da munafukai suka uzurawa annabi sallallahu alaihi wa sallam har suka kai da tuhumarsa cikin ibilinsa, cikin mutuncinsa, suka yi wa Aisha ƙazafi, suka riƙa gaya masa baƙaƙen maganganu, su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka riƙa zagin manzo sallallahu alaihi wa sallam kalara, sahabbai na ji, sahabbai suka ce to ya Rasulullahi kare mu kashe su mana, annabi ya ce a kuna so mutane su riƙa hira cewa annabi yana kashe sahabbansa? Kaga duk wanda ya bayyana kafirci irin wannan kalara aka bayyana kafircinsa, kuma ya zama musulmi suna cutuwa da shi a shar'ance ya yi ridda, saboda haka hukuncin da imam wato shugaba zai masa shine hukuncin wanda ya ridda, shine kisa. kaga wannan ita ce maslaha a cire su a tuntuke su daga cikin al'umma don su zama guba don za su iya tasiri cikin waɗanda suke da raunin imani yau da gobe yau da gobe suna faɗar abubuwa wanda zai tasirantu don aka zaman su a cikin al'umma guba ce kawar da su daga cikin al'umma akwai maslaha to amma annabi sai ya hararo wata mafsada wata barna da za ta iya aukuwa wanda ita ce idan ya kashe su to kuma mutanen da ke gefe musamman al-arab kauyawan da suke wajen madina wanda ba takuwa suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba san ba da yake faruwa ba abinda za a gaya musu ko labarin da zai zuka zuwa kunnan su cewa muhammadun yaqtulu ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa kaga wannan sai ya zama katanga tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wadanda ba su ga musulunci ba suke shiga su ce ai mun shiga ma kashe mu ko kuma a rika gaya musu ai kun shiga ma ba mamaki ku shiga yau gobe ya kashe ku saboda kaga akwai mafsada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsar da waccan maslaha din sai ya tuntuke wannan guba daga cikin musulmi ya watsar da wannan maslaha din domin duba da waccan maslaha din za ta faru to irin wannan misalai suna nan da yawa a cikin shari'a ta musulunci a duba mafsada a duba maslaha to kaga anan a wannan kissa ta Abdullahi ibn Umm Maktum kusan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya duba maslaha sai ya kale Abdullahi ibn Umm Maktum kada ya saurara masa ya ma nuna masa bacin ransa ya kintsa fuska dan ya kale shi anan akwai domin Abdullahi ibn Maktum sai wannan ya sai ya bazama ya ji cewa to shi kenan ba a yi na'am da shi ba a wannan addinin musamman ma ba kafarkon addini ne to amma annabi ya san cewa wannan mumini a Abdullahi ibn Maktum ya yi imani don haka wannan ba za ta sa ya bar musulunci ba shi ko wancan annabi yana sa tsammanin cewa zai musulunta kuma in ya musulunta akwai gagarumin maslaha da za a samu don haka sai ya gabatar da maslaha da take babba akan maslaha da yake ganin ta karama ce sannan wannan kissa tana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san gairu ba sai abinda Allah ya sanar da shi al-ghaibul mutlaq bai san shi ba tunda da ya san al-ghaibul mutlaq ya san cikakken gaibi banda abinda Allah yake yi istila'in sa akan sa to da ya san cewa wannan kafirin ba zai musulunta ba da haka ba zai bata lokaci akan sa ba har ya fusa ta Abdullahi ibn Umm Maktum ko har ya bata fuska akan sa shi yasa Allah ya ce ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra me ya sanar da kai cewa wannan da kake damuwa da shi zai tsarkaka wato baka san wannan ba cewa za a karanta masa wa'azi kuma wa'azin zai amfane shi baka san wannan ba saboda ka shi wannan da kake san kamar in ka kyale shi ba komai wancan kuma kake san in ka kula shi zaka samu nasara ba haka abin yake ba dan haka dawo kan wannan shi ya kamata kaga da annabi ya san zai yi maka ba za ka faru ba to wannan aya ko waɗannan ayoyi suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda babu wani wa'ayi a cikin akan sa annabi yana ijtihadi a bisa ka'idoji na shari'a wanda ta ajiye domin a cikin ijtihadi akwai ƙarin samun lada tunda hatta malami cikin wannan al'umma idan ya yi ijtihadi ya dace da lada ya dace da daidai yana da lada biyu kamar yadda manzo ya faɗa in kuma ya fito ya daina da lada daya wato baya tashi haka nan babu komai ko da ya samu lada biyu shi kaku ko ya samu lada daya da ijtihadin sa to idan wannan ga wanda ba annabi ba yana samu irin wannan garaba ta za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ta akwai sabani tsakanin malamai shin annabi yana ijtihadi ko ba ijtihadi wasu ka ce yana ijtihadi wasu ka ce a ma yanzu ko annabi wa'in wa illa wa'in yuha duk abin da ya faɗa wa'ayi ne to wannan aya ba tana nufin cewa annabi baya ijtihadi ba domin wasu abubuwa da sun zo sun tabbatar da haka alqur'ani shi kansa ya tabbatar da haka kissar rukunonin yaki da aka kama a Badar ta tabbatar da cewa annabi yana ijtihadi sannan kissar munafikai da suka zuwa lokacin fita yakin Tabuk suna neman izinin sa cewa musu izini su zauna daga baya Allah madaukakin sarki ya ce da shi afallahu anka lima azinta lahu hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku وتعلم الكاذبين me yasa kai musu izini Allah ya yabe maka me yasa kai musu izini aka nuna cewa rashin izini shi ya kamata domin makaryata ne kaga duk ana akwai ijtihadi annabi yana yin ijtihadi cikin wasu mas'aloli kamar da aka tambaye shi game da a wani hadisi na Muslim da wani aka tambaye shi game da zakkar dawakai, ana fitawa dawakai zakka, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu da ke tare da ni a yanzu illa wata aya jami'a, wato wata aya da ta tattaro abubuwa da yawa a karkashin ta. Ita ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda ya aikata kwatan kwashin kwayar komai yana alkhairi zai gani. Saboda haka wannan aya za ta kunshi dukkan wani wanda zai ɗauki wani abu na alkhairi ya bayar, hatta raquma da abin hatta da wakai, in mutum zai fitar ya bayar fi sabilillahi to zai ga lada. To wannan ita ce fatawar da ko hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar bayan ya ce babu wani abin da aka saukar mun akan wannan. Daga baya kuma yake cewa babu zakka ga mutum a cikin abin nan dawakansa da kuma bayansa. Saboda haka dawakai da bayi za a fitar musu da zakka. Kaga wancan hukunci sai ya zo ya share wancan na kuma yin abin da tsari da rashin khairin yara, wanda yake nuna cewa Annabi ijtihadi ya yi anan. To haka waɗannan ayoyi duka da wannan kissa duka abinda take nuna wa shugaba ko malami ko wani jagora cewa dukkan al'amarin da ya bujiro gabansa to ya kamata ya kalle shi ta idan da idan ta fuskar maslahohi, wala idan maslaha zai a cimma idan an yi wannan abu, ko kuma wace irin mafsada ce za ta faru idan aka aikata wannan abun. To sai ya auna tsakanin waɗannan masalih da mafasid, sai ya fita da abin da yake daidai. Wannan har alkiyama ta tashi haka hukunci yake. Kusan malamai duk sun tabbatar da wannan a cikin littafin su. Ibn Qayyim ya yi irin wannan bayani a cikin littafin sa Ilamul Muwatti'in. Haka nan gabanin sa Abu Ishaq Ash-Shatibi a cikin littafin sa Al-Muwafaqat shi ma ya yi irin wannan bayani cewa musulunci yana duba, wato wajibi ne ga shugaba ko mai fatawa ya rika duba ma'alatul umur. Idan aka yi abu ne wannan abun zai haifar, kafin ya yi fatawa akan wani abu ko ya ɗauki wani kuduri to ya duba ya hango gaba, wannan kudurin in ya ɗauke shi ko wannan fatawar in ya yi ta za ta haifar da wani abu ko kuma za ta haifar da wani abu ba. Don haka ake cewa wani lokaci fatawa tana canzawa daga mutum wane kaza zuwa wane kaza, wani mutumin a yi masa wata fatawar, wani kuma in ya zo a yi masa wata fatawar daban. Kamar yadda mutane wani mutum ya zo ya samu Abdullahi ɗan Abbas yake cewa da shi shin wanda ya yi kisan kai za a karɓi tubansa? Abdullahi ɗan Abbas ya ce ya nuna masa za a karɓi tubansa. Sai kuma wani lokaci sai ga wani shi ma ya zo yana irin wannan tambayar, mutum mai wanda ya kisan kai ana karɓar tubansa? Abdullahi ɗan Abbas ya ce ba za a karɓi tubansa ba. Sai almajiran suka rikice ya waya fatawa ɗaya amma an sa biyu kuma masanin riga, amsoshi biyu masanin riga, ba za a karɓa ba za a karɓa. To shi ne sai suke tambaye shi, sai yake cewa na farko yana tambayar akan abin da ya riga wa kanani, saboda haka yanzu yana neman ya san hukuncin Allah game da wannan da abin ya riga ya faru. Wannan kuma in ka kula da idonka za ka ga cewa sharri yake nufi rai, wato an ɓata masa rai, saboda haka ya shiguna yana ƙoƙarin ya je ya rama. To amma bara ya fara fatawa, in ya ji da sauki-sauki sai ya je ya kisan kan, tunda za a tuba, in ya tuba shi ke nan sai ya dawo wa nakuni ba da yadda na salihi, daga baya zama mutumin kirki. To don ganin wannan sai ya rufe masa wannan kofar, sai ce masa ba tuba. To haka malami ya kamata wani lokaci ya yi mura'atin hatta mutanen da za su yi masa fatawa, wani in ya yi fatawar sai yake je ka tobara. Saboda haka zai yi maka fatawa na so ɗan samu laushi-laushi, da ya yanzu ko da ba ta ba shi dama duka ba, in dai ya samu wata kofar mafita da in yayi barnar zai iya ficewa, to sai zai barnar. To bayan Ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana cewa wannan alqur'ani da abin da ya kunsa na ayoyi da wa'azi tunatarwa ce, wanda duk ya ga dama to sai ya wa'azantu, sai ya tuna Allah cikin dukkan al'amuranta. Sai Ubangiji yake cewa qutila al-insanu ma akfara, Allah an ci mutum ma akfara, me ya kai shi kafirci? Min ayyi shay'in khalaqa, daga wani abu ne Allah ya halicce shi? Min nutfatin khalaqahu fa qaddara, daga digon maniyyi Allah ya halicce shi sannan ya kaddara matakan halittarsa. Thumma sabila yassara, sannan ya sauwaƙe masa mafita. Thumma amatahu, sannan ya karɓi ransa. Fa akbara, sa'annan ya sanya shi kabarinsa. Thumma idza sha'a anshara, sannan idan ya ga dama sai ya tashe shi. Kalla aha lamma yaqdi ma amara, lalle har yanzu bai zartar da abin da aka umarce shi ba. Ubangiji madaukakin sarki ya cigaba da bujiro da halin dan adam a jumlaci ko mafiya yawancin dan adam, domin yawancin dan adam a wancan lokacin duk kafirai ne, har zuwa kuma yanzu yawancin mutane su ne kafiran, musulmin su ne kaɗan. Kamar yadda aka sani, waɗanda ba musulmi ba masu yi wa Allah da'a su suka fi yawa, musulmin su ne yan kaɗan. Kamar yadda Allah ke cewa qalilun min ibadi ash-shakur wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, da haka masu yawan su ne kafiran. Shi yasa Ubangiji Allah yace qutila al-insanu, ana nufin jinsin mutum, amma kuma ana nufin wanda ya karyata Allah, ya karyata manzon Allah, ya karyata al-Qur'ani, shi ake nufi. Ubangiji sai ya ambace shi a matsayin jinsi domin su suka fi yawa, kuma su ne suke karyata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan bisa ga wata fassara, a gurin wasu malamai al-insan anan al-lam alif wal lam anan lil ahd ce, wato wani mutum ake nufi, kamar shi ne Umayyah ibn Khalaf shi ake nufi, ko kuma Walid ibn Mughira shi ne al-insan da ake nufi anan. Kuma dauki ayar tana nufin koda kuwa ta sauka ne domin bayanin wancan mutum, to tana nufin dukkan ba wani jinsi na mutum wanda ya karyata Allah, ya karyata manzon Allah, ya karyata musulunci, ya shiga karkashin wannan aya. Qutila al-insanu, Allah an ci mutum, ma akbara, me ya kai kafircinsa, wato kai mamakin yadda yake kafirci. Kalmar qutila, qutila fulanun a larabci, laraba suna amfani da ita domin nuna wato takaici da kuma nuna wato mummunan hali da dan adam mutum yake ciki. A ce qutila fulan, wato fassara ta da la'anta, Allah an ci wani. Amma dai abinda take nufi, tana nufin nuna girman takaici, ta yadda har ma abin nan da mutumin yake yi ya cancanci kisa, da za a yi masa ukuba, ta ukuba ta kisa ce, domin babu abin da ya kai kisa, wato a ukuba, ba ukuba da ta kai kisa. To da a ce za a yi masa hukunci, to hukuncin sa sai ya kai ga kisa, domin girman abin da yake yi ya yi muni kwarai da gaske. Haka babu cikin laifuka laifin da ya kai kafirci, shi ne ƙololuwa. Haka nan a cikin hukunci da hukuya babu wanda ya kai kisa. Shi yasa aka ce qutila al-insanu ma akfara, ma akfara me ya kai kafircinsa, wato kai mamakin irin kafircinsa. Wannan ma idan ta zama ma ce ta'ajjubiyya, wato kai mamakin kafircinsa, ko kuma ta zama ma ce istifhamiyya, kamar yadda wasu malami suke fassarawa. Ma akfara ay ayyu shay'in ja'alahu kafiran, menene ya bai da shi kafiri? Saboda irin yadda Ubangiji madaukakin sarki ya zagaye dan adam da dalilai da ni'imomi daban-daban waɗanda za su sa shi ya faɗa kuya hankalta, ya gane rauninsa, ya gane girman ƙudurar Allah, ya gane irin ni'imomin Ubangiji da ya masa ta ko'ina, ya gane cewa abun bautarsa ɗaya ne shi ne Allah, domin dalilan da suke tattare da shi duk suna nuna cewa Allah shi kadai ne abun bauta, shi ya cancanta a bauta masa. Haka babu wani dalili da ya rage dan adam Allah bai bashi ba, tattare da kansa ko kuma cikin halittar a cikin halittun da suke gefe da shi, duk yana ganin dalilai da suke nuna ɗayantar Allah. Amma duk da haka kuma sai ya zaɓi ya kafirci. To kaga dole ne a yi mamaki irin wannan kafirci, musamman ma idan ya riƙe wasu abubuwan da shi kansa ya fi ƙarfinsu, kuma ya mai da su abun bauta, ya riƙi dutse yana bauta masa, in ya ga dama yanzu zai fafata wannan dutsen, in ya ga dama ɗau dutsen ya jifa da shi, duk wulaƙancin da ya ga dama ya dutsen zai yi, amma kuma ya mai da shi shi ne ilahu, shi ne abin bautarsa. Kaga akwai abin mamaki a nan. Ko ya sassaƙa wani itace ya riƙa bauta masa, shi ne ya sassaƙa shi da hannunsa, shi ya masa kai da hanci da ido da baki da hannu da ƙafa, amma kuma yana bauta masa, in ya ga dama zai ɓaɓɓalla shi gobe ya yi wani, to ya aka kuma zai rayar da shi abin bauta? Kaga akwai abin mamaki a nan. Ko kamar yadda Larabawa suke, kamar yadda zo a hadisi, su riƙi abin nan abin bauta na dabino, kwaɓa dabinosu su yi mutum mutumi da shi, mutum ya ɗauke shi yana yawo da shi gari gari yana bautarsa, ran da ya je yunwa kuma ya cinye, ya cinye kayansa, gobe kuma in ya samu dabino kuma kwaɓawa ya yi wani. Kaga babu wacce ta tafi wannan, kuma a ce wannan abin da kake kwaɓawa da hannunka, ka gina da hannunka, goben ga dama ka rusa shi ko ka cinye shi, kuma a ce shi ne za ka bauta masa. Kaga a nan akwai abin mamaki. Shi yasa aka ce ma akfarahu, wato akwai mamakin
kafircin mutum a cikin irin wannan yanayi. Za ka tahararo dukkan wani abin da Allah dan adam zai bauta ba Allah ba. Sai ka ga akwai abin mamaki cikin ya bauta ba wannan abin. Wanda za su bauta rana ko wata, wanda za su bauta ruwa, ko wanda za su bauta wa aljanu, ko wanda za su bauta wa mutum-mutumi, ko wanda za su bauta wa shanu. Akwai kuma masu wato ainihin bautar mutane ƴan uwansu wanda suke jinsinsu. Kaga dinnan akwai abin mamaki, su bar Allah da ya halitta sannan su bauta wa abin da aka halitta. Shi ne Ubangiji yake sajjala wannan wato mamaki. Utira al-insanu ma akfara, Ubangiji ce min ayyi shay'in khalaqa, daga wani abu aka halicce shi. Wato har yake tinkawo, yake huya hanci, yana dagawa, ana karanta masa ayoyin Allah yana bijirewa, ana gaya masa Allah yana bata fuska, yana kawar da kai, yana yin abin da ya ga dama, yana ga ya isa, ya tuna baya mana da mai aka yi shi ne. Ubangiji ya yi shi ne da mafi kyankancin abu, da dan adam zai yi tadabburi ga asalinsa sai ya ga cewa kharaja min makhrajil bawli barratayn, daga mafitsara ya fita har sau biyu, ya fita a matsayin maniyyi, ya fita kuma a matsayin jariri, duk daga mafitsara ya fita. Sannan wannan maniyyi da ko jikinka ya taba, sai ka je ka goge ka kawar da shi, ba za ka so a ganka haka ba. To daga wannan ne asalinka, ka fito daga irin wannan yanayi. Sannan kuma a halittar ka duba yayi a cikin ka najasa, sannan in mutum ya mutu ya zama jifa, ya zama abin da gawa, kokari za a yi a rabu da shi, ba za a bari haka bar shi kwana ɗaya biyu sai ya tawari kuma. To mutumin da yake da wannan matsayi yaushe ne kuma zai riƙa busa hanci, yana ɗaga kai, yana nuna shi wani ne. Ubangiji ya halicce shi daga wani abu wanda yake ƙasƙantacce, sannan kuma ya karrama shi, ya ɗaukaka shi, ya darasta shi. Wata shakka wannan ni'ima ce babba daga Allah. Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba. Ne ya ruɗe ka har ka kafirce wa Ubangijinka mai karamci. Ubangiji mai karamci wanda ya halicce ka, allazi khalaqaka fa sawwaka, ya halicce ka ya daidaita halittarka. Qad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ne daidaita halittarka cikin mafi kyan daidaitawa, mafi kyan kira, wanda da za a canza wani abu ɗan kaɗan daga cikin halittarka a sake masa guri, sai ka zama barakwai, sai mutum ya zama abin kallo. Da za a ɗauki idanunsa a maida shi a gefen abin nan, a gefensa a ɗauki ido ɗaya a maida shi a nan, a ɗauki ido ɗaya a maida shi ɗaya gefen, ba zai kan gani ba, ko a maida idonsa ƙera, ko ɗaya gaba ɗaya baya, a ce ka tafi da kana iya tafiya da robot, wannan ba zai birge ka ba. A ce an yi maka ido ɗaya a baya ɗaya a gaba, in kai nan gabanka ne can ba gabanka ne, wallahi ba zai birge ka ba, kamar riga ƴar Sudan an turo gaba baya. To da ake zai maida kai kai ma haka, za ka zama abin kallo, sai an dinga zuwa da ƙasashe ana ɗaukar hotonka. To kaga yadda ya yi kaɗin nan shi ne daidai, ya yi maka hannuwa biyu sun suka zama uku sun zama aibi, ƙafafuwa biyu sun suka wuce haka sun zama aibi, ya tsinka guda biyar ɗin nan. Da zarar ɗaya ta ragu, to sai ka gama haka ke ko ba, inda kana da halin da za a dafa maka cikwantar biyar ɗin sai ka je ka kashe ko nawa, amma ko kuma ya zama shida sai ka gama haka ya kamata ba. To yadda yake kaɗin nan shi ne ahsani taqwim, duk yadda za a canza wani abu daga jiki to za gaba. Yanzu ka duba kunnuwa yadda suke ɗin nan, fala-fala ɗin nan, in aka cire ɗaya sai ka gaba duk girman su gara abin muku su haka. Da zarar aka cire ɗaya sai jinka ba daidai ba. To wannan shi ne halittar da Ubangiji ya yi maka irin wannan karamci, ya daidaita halittarka fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba, duk irin kamannin da ya ga dama haka ya ɗora ka akan wannan kamannin. To me zai sa kuma ka ruɗu, ka riƙa nuna kai wani ne, kai ka isa, kana hura hanci. Shi ne ce min ayyi shay'in khalaqa, daga wani abu ne Ubangiji ya halicce shi. Ubangiji ya halice shi daga dubban mani min nutfatin khalaqa. Tambaya Ubangiji yayi sannan kuma ya faɗi ansa. Tambayar dan a jawo hankalin mai sauraro. Ba wai dan bai san ansar ba. Kowa ya san cewa wannan shi ne asalin sa. Babu wanda yake jayayya akan wannan. Da mu'mini da kafiri. To amma ana tuna masa baya fa. Kafa ya manta yanzu da yake nuna shi wani ne har yake ja da ikon Allah. Ya fata da baya da ne aka halice shi. Min nutfatin daga ɗigon maniyi ne Ubangiji ya halice shi, aka gabatar da nutfa ɗin a nan domin buƙatar da ake yi shi da a sanar da shi asalinsa, kuma a nuna masa asalinsa ƙasƙantacce ne. Sai aka gabatar da min nutfa ɗin jannu majrur, ba sai khalaqahu min nutfa ba, tunda ba halittar ake so a tabbatar ba, tunda ya san cewa halittar sa da take. Sai aka ambaci abin da shi ake so a jawo hankalinsa a kai, shi ne batun asalinsa, shi ne nutfa. Allah ce fa qaddara, sannan ya qaddara wato halittar sama ta kai matakai, ya halicce shi asali min nutfa, sannan kuma min alaqa, sannan min nutfa, mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa, sannan kuma Ubangiji ya sanya shi izaman baka sauna al'izama lahma. Haka Ubangiji ya sa shi matakai matakai tun daga ɗigon mani ya zama tsoka, ya zama gudan jini, ya zama tsoka, sannan kuma ya zama kwarangwal, sannan Ubangiji ya rufe kwarangwal ɗin da tsoka, sun ma insha Allahu khalqan akhar, sannan Ubangiji ya halicce shi wata halitta ta daban, sannan ya fitar da shi a matsayinsa na mutum wanda yake da kyakkyawar kila. Wannan shi ne fa qaddara, Ubangiji ya qaddara halittarsa mataki mataki. Ko kuma fa qaddara wato na daga taqdir min at-ta'zim min at-takrim, Ubangiji ya girmama lamarinsa. Bayan da yana nutfa ɗigon mani wani abu ƙasƙantacce wulaƙantacce mara kima, Ubangiji ya halicce shi sannan ya girmama shi. Walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibat wa faddalnahu ala katirin mimman khalaqna tafsila, Ubangiji ya karrama shi, ya ɗaukaka shi, ya sanya shi ya bi halittu da dama daga cikin halittun Allah Ubangiji matsayi wanda da ga yake yake. Kaga wannan ni'ima ce babba da Ubangiji ya wa dan adam, bai dace a ce kuma dan adam yana ja da Allah ba, bai dace a ce dan adam yana shuya umarnin Ubangiji da ya masa wannan ba. Sun basta bai da yassara, sannan ya hore mata mafita, ya sauƙaƙe mata mafita. A nan imma ya kasance ma'anar mafita wato hanyar fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa. Bayan ya yana ɗigon bani har ya zama mutum, to kuma Ubangiji ya hore masa hanyar da zai fito duniya. Ita ba ya duba wace irin hanya ce ya fito, kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa Allah maɗauki sarki ya sanya mutum yana fitowa min makarajil bayt qawli marratayn, ya duba wannan. Ko kuma as-sabil, anan ana nufin tafarki na alkhairi, tafarki na shari'a da na bata, tafarki na alkhairi da na sharri, tafarki na daidai da kuskure. Ubangiji ya nuna maka, kaga anan ishara ce zuwa ga ni'imar hankali da Ubangiji ya bashi. Ya bashi ni'imar hankali wanda da ita ne zai iya tantance abinda yake shari'a ne da wanda ba shari'a ba, ya iya gane abinda yake sharri ne da wanda yake alkhairi ne, ya iya gane abinda yake daidai ne da wanda ba daidai ba. Wannan ni'ima ce ta koli da Allah ya ba wa ɗan adam, wanda da ita ce ya fifitu da akan sauran halittu irin dabbobi da jamadat da sararin halittu kamar duwatsu da sauransu. Da wannan ni'ima ta hankali Ubangiji ya fifita shi. Don haka as-sabil, ana nufin tafarki na shari'a, kamar yadda Ubangiji yake cewa inna hadaynahu as-sabila imma shakirin wa imma kafura, mun nuna masa tafarki mafita wato ta yadda zai iya gane alkhairi da wanda ba alkhairi, zai iya gane sharri da wanda ba sharri ba. Kowa ɓata ya sani, kuma kowa gyara ya sani. Wannan haka take. Ubangiji ya nuna wa ɗan adam abin da yake daidai da wanda ba daidai ba. Akwai maganganu da malamai da a baya suka rika yi na at-tahsilul aqli wa at-tadbiqul aqli, wai ɗan adam zai iya gane kyakkyawa, zai iya gane mummuna, ko ko a ce shari'a ta sauka sannan za ka ganar da shi wannan ne kyakkyawa da ne mummuna. To nan malamai sun yi ta sukuwa da sabare a kai, amma dai magana mai inganci shi ne akwai abin da ɗan adam zai gane kyakkyawa, zai gane mummuna. Hankalin mutum zai iya gano masa kyakkyawa, zai iya gano masa mummuna, domin kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Larabawa da suka rayu a jahiliya, ai akwai abin da sun yi ittifaki akan kyakkyawa ne. mutum ko a lokacin jahiliya ya rayu ya san gaskiya tana da kyau, kariya ba ta da kyau. Wannan dukkan masu hankali sun yarda da wannan cewa gaskiya abu ne mai kyau, kariya abu ne mara kyau, rukun amana abu ne mai kyau, cin amana abu ne mara kyau. Wanda wanda yake mu'mini da wanda yake kafiri, kowa ya ittifaki akan wannan. An yi ittifaki akan cewa kisa aka kashe wani ba dalili abu ne mara kyau, shi yasa ba su ke faɗa ya sanyi har a yi rigima. Da abu ne mai kyau ba za a yi rigima akan wannan ba. Sun yadda girmama baƙo, misali girmama baƙo abu ne mai kyau, shi yasa za ka suna girmama baƙo har suna alfahari da wannan. Wanda yake girmama baƙo ana alfahari da shi. Sannan taimakawa gajiyayye ga labaitacci, wannan shi ma duk hankula sun yadda abu ne mai kyau. Haka nan zina, sun kafin shari'a ta zo an yadda cewa abu ne ba ya da kyau, babu wata al'umma da suke ɗaukar zina abu ce mai kyau. Sai dai kawai mutum ya yi ainihin ya saba ya yi, amma dai abinda ake kallo ana kallon wannan abu ne ba ya kyau. Shi ya sa Laraba suka haifi ya mace suke binne ta da ranta dan kada ta girma, ita ba yaki take fita ba, ita ba abin take nema ba, kasuwanci take ba, ta jawo masa abun kunya. Kaga shi ya yadda cewa zina abu ne mara kyau. To akwai abubuwan da dukkanin masu hankali suna gane kyakkyawa ne ko ba mai kyau ba. To wannan kaga hankali zai iya fahimtar ka. Akwai abin da ba za ka iya fahimta ba, watakila kai shari'a, sai da shari'a. Shari'a ita za ta zo ta ganar da kai cewa wannan abun ga yadda ake son a yi shi, shi haka ya kamata, in ba haka ba to ba zai yiwu ba, da hankali kawai ka gano. To shi ma wannan ba zai ba wai yana sabawa hankali ba ne, sai dai ko hankali ya kimauce ya kasa gano shi. Yanzu yadda za a tsarin ibada shi kansa hankali ba zai iya gano tsarin ibada ba. Hankali shi kadai ba zai iya gane cewa sallar azhar a yi ta raka'a huɗu ba, kawai da hankali ka gano cewa ai haka hankali ka yi kamata. La'asar a yi ta raka'a huɗu, magariba a yi uku, isha'i a yi huɗu, asuba a yi biyu. Ka gano haka ko ka gano cewa a cikin raka'a akwai ruku'u, akwai tsayuwa, akwai sujjada, haka da hankali kawai aka maka ba za ka gane ba. To kaga wannan wani abu ne wanda hankali ba zai gane ba, amma kuma dan an ce kai haka ba za ka ce ya saba hankali ba. Ka ce ni ya saba hankali na, ya za a ce huɗu bai saba hankalinka ba. Ba wani hankalin da yake labeyya da yake saba masa, yasa a shari'a ita ba ta sabawa labeyya hankali. Duk wanda ka ji ya ce shari'a sabanin hankali, sai dai sabanin mahaukaci, amma ba mai hankali ba. Sabanin abin da mai mahaukaci yake hangowa, amma mai hankali in ya nutsuwa zai iya kimaucewa ya kasa gane, amma da an masa bayani zai ya fahimci abin haka ya kamata. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya yi littafin na tasa wa agigen littafin zar'u ta'arud al-aqli wan naql, wajen sifili ko sifili tara manya-manya, dan ya rage da surazi da suke cewa hankali shi ne gaba sannan nafsi, wato suna ganin nafsi zai iya zuwa ya saba wa hankali. To ya kamata a ɗau hankali shi ne a gaba, sai wato in wani abu ya zo daga nafsi ya saba wa hankali, to ai kokarin a bankara shi ya dace da hankali. Ibn Taymiyyah ya ce to ai wannan abin da kuke zaton zai faru ba, zai faru ba. Duk abin da kuke ga ya saba hankali, to ba labiyayyen hankali ya saba ba, amma labiyayyen hankali ba ya saba wa nafsi. Me yasa Allah ya kita la'allakum taqulu la'allakum tatafakkaru wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, da a ce hankalin ba yana saba ai yaran ba wani amfani, Allah ya ce la'allakum taqulu, ce to wani hankalta za mu yi bayan abin da kike kawo mana ya saba wa hankalin mu, da sai su faɗa haka. Da haka Ubangiji ya ba wa ɗan adam zuzurin hankali, wanda ita ce ni'imar ta koli da ta bambanta ɗan adam da dabba. Ubangiji bai ba wa dabba irin hankalin da ya ba wa ɗan adam ba, ya ba ta irin nata wanda bai kai matsayin ta iya gane abin da yake shirya ba da abin da yake ɓata, duk da ya ba ta gwargwadon hankalin da za ta rayu da shi. Shi ya sa dabba ta san abincinta, ta san wanda yake abokin faɗanta, da ka kawo mage ɗora don ta zai gudu, ga shi yana da hankali gwargwadon nashi, mage ta gaskare za ta gudu. Ita ma tana da hankali gwargwadon nata, in ka kawo abincin da ba da dabba ka aje a gaban ta ba ta kula ba, in ka kawo nata sai ka ga tana ci, in ta fita kiwo ta sai za ta dawo gida. Kaga tana da hankali gwargwadon wanda za ta rayu da shi, shi ne allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada, wanda ita ce hidaya din da Ubangiji ya yi wa kowace irin halitta da ya yi, kowace gwargwadon irin bukatunta. To mu tunda a mukallafuna ne ubangiji ya dora mana takalifi amanan nan ta cewa ku yi kaza ku bar kaza sai ya kara mana hankali sai da zamu iya gane abu kaza shine daidai abu kaza shine abu kaza ba daidai bane to wannan babban ni'ima ce cikin ubangiji ana yake ka sun ba sabila yassara sannan ubangiji ya wato sauƙaƙe masa hanya ita ce hanyar shari'a yasa lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye shi dan nan da kaddara cewa komai an kaddara shi ubangiji ya rubuta yan aljanna ya rubuta yan wuta ya san yan aljanna ya san yan wuta sai da cewa ya rasulullahi me ya zai sa to mu riga aiki tunda dai an riga an ware yan aljanna an ware yan wuta me zaman mu haka nan mana a daina batun sallah azumi zakka waye waye da adina kawai tunda an riga an san waye dan wuta waye ba dan wuta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amalu fa kullum yasaru lima kulqala ku yi aiki kowanne an sauƙaƙe masa abinda aka wato halicce shi da wuce shi saboda haka idan mutum dan aljanna ne to zai ga aikin mutanen aljanna sun ga masa sauki don haka ba zai ji nauyin ibada ba ba zai ji nauyin karbar gaskiya ba zai ji nauyin aiki da ita ba ubangiji sai ya hore masa ya sauƙaƙe masa wannan idan kuma mutum dan wuta ne shi kuma sai ubangiji hore masa aiki yan wuta don haka dai yadda kake ganin abu wahala ne sai ka shi a gurinsa birgewa ce sai ka ga wani yayi wata shiga kai zai kafe mamaki kana gode wa Allah da bai jarrabe ka ba da irin wannan shi kuma a ganinsa birgewa ce ran shi ya sa dan kunna daya ya sa farka kai yana ganin ki dawo mai ka kasa wayewa sai kuma kana ganin ki dawo mai sa karai marar hankali to mai kenan farka dan kunna guda daya to shine annabi ce ayi malu ko kullum yassaru lima kullana ku yi aiki kowanne an sauƙaƙe masa abinda aka halicce shi saboda shi shine abin da Allah ya fara amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man baqila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kowanne gurgudan yadda yayi gurgudan yadda ubangiji shi kuma zai hore mata wato hanya ta ubangiji ya ba wa dan adam wata dama sai ya zaba hanyar da zai bi wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya gane dangane da kaddara wato haka sai kaddara ba wai ubangiji yana fuzgar ka haka nan kamar yadda ake iska ke kada ganyen itace ba in ta kada gabas ya gabas in ta kada yamma ya yamma in ta kada kudu ya kudu in ta kada arewa ya arewa ba irin wannan ta'amulin ubangiji yake wa dan adam ba yadda ya faɗa din nan ke inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to haka Allah yake mu'amalanta dan adam to haka ya baka guzurin hankali ba wai dan ya zan hankalin da ya baka ba kai bai da amfani ba sai ya aiko da manzanni ya saukar da littafai ya wajabta wa manzanni isar da sako ya wajabta wa malamai bayyana abin da manzanni suka bayyana kaga anan ya yanke maka hanzari rusulan mubashirina wa munzirina li an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul kada ya zama da bayan manzanni ko da hada ya ce shi daula arsalta ilaina rasulan fa nattabi ayatika da Allah ka aiko mana manzo sai mu bi to gashi ko maka aiko sai ubangiji ya yanke wannan hujjar ya yanke wannan hanzarin sai ya aiko maka da manzanni sai bayan daya suka rika zuwa tattara wannan yazo ya tafi wannan yazo tun har zuwa kan manzo na karshe wanda ubangiji ya bashi sako na gaba daya to da ya hore maka hankali sai ya baka damar ka saurari abin da ake karantawa kaje abin da ake faɗa na wa'azi kai ko kai kaga inda na fike da kuma uzuri kace ya ubangiji ni ban sani ba ko kace ya ubangiji tirsa ta ni kai annai kafirci ko na saba maka wannan baka da abin da zaka faɗa gaban Allah don haka ita kaddara ba wai tana nufin Allah yana tirsa ta dan adam ba in ka za mu rike kuma sai ubangiji ya baka dan ba kai tabi ba wai dan ka bu karfin ka ba dan ya tabbatar da cikakken adalcin sa sannan yake thumma amatahu fa aqbara sannan ya sarko ransa wato ya kashe shi fa aqbara sannan kuma ya sanya shi kabari wato bayan halittarsa ubangiji ya faɗi asalin halittarsa shine min nutfatin khalaqa sannan ko ubangiji ya faɗi karshen sa dan haka shi dan adam yana rayuwa ne tsakankanin waɗannan wannan tazara guda biyu tazarar farko da tazarar ƙarshe a nan ne zai ci jarabawar sa ko ya faɗi daga halittarsa zuwa mutuwarsa idan ya mutu ko ubangiji kuma ya tashe shi nan kuma nan sakamako ne za a yi ke kowa ya gani to abin da ke fatankanin wannan shine lokacin jarabawa dan adam
wannan shine abinda ubangiji ya faɗa tabaraka ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku wane ne yafi kyautata aikinsa haka wannan tsakankanin shine lokacin jarrabawa ubangiji ya ce thumma amatahu sannan ubangiji ya kashe shi domin babu wani wanda rai da take mutuwa sai da izinin Allah ubangiji shike ba da izini mala'ikan mutuwa ya dauki ya karbi rai kuma ya tawaffakum malakul maut alladhi yukhira bikum haka shi kuma ya tafi dare da ƴan rakiyarsa hatta idza ja'atun tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrisun hatta hatta idza ja'a ahadukum wa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrisun daga nan tawagar wadannan malakul maut su zo su rako shi su karbi ran sa amma ba za su karbi ran shi ba sai da izinin Allah haka ubangiji shi ne mai kashewa shi yasa a wani gurin ya jingina kisan zuwa gare shi Allah ya tawakkal an kuka hina mautiya ubangiji shi ke karɓar rai lokacin da mutuwar ta zo sannan ya ce fa aqbara sannan ya sanya shi kabari ma'ana fa aqbara ay ja'alahu za qabri ubangiji ya sanya shi wanda yake da kabarin da za a sa shi ba wai ya ne ubangiji shi ke mubasharar daukan sai ya jefa shi kabarin ba a ya sanya masa kabari shi kansa wato da adai ya zama yana da kabari ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya wa dan adam tun lokacin da aka halitta ta farko sai yana da cikin annabi annabi adam ya kashe daya sai ya zama ba shi da wani ilimi ne da zai yi da gawarsa saba'a Allahu ghuraban يضحك في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الخاسرين النبيين لو كنت يكشف أموالك سيزور أكوين أكلا داوري هذا يديك سوء بنجي وأكل سلكيش يكون أنكاك إلى سنة أنكاك بلابي سنة فتا سيكشف يا ما يكشف سيرك تولو يرك غراني ta yi faɗa yin wasu yari da shi ko yana kallo wannan koyarwa ce ubangiji ya mata don haka sai ce a ajastu an aku da min lalo ba ba zan iya yin abinda wannan an kakan yi ba ko wari ko a ta'ari ne ma an binne gawar ɗan uwana saboda haka a lokacin ya yi haka ya binne shi to tun daga wannan lokacin ubangiji ya kinsa wa ɗan adam yadda zai koya gawa duk da cewa fitina wasu ta lalace aka samu kamar mutanen indiya babu zawon inda yan suka in mutum ya mutu sai a kura wuta a kona shi ko kuma abinda rubawa suka rika yi su kuma sai a dauki mutum a jefa shi cikin jeji har wato ungulu da sauran namun daji su cinye shi ko kuma larabawa kafin zuwan musulunci idan mutum a gurin yaki aka kashe shi to yana daga cikin karrama sai a gurin su ka a zo a masa kabari a gindin shi kawai a yadda shi a jeji namun daji su cinye shi da tsuntsaye sai abin su wannan karramawa ce har wani dan daba da ake kira shamfara a cikin waƙar da yake cewa la tukbiruni inna sabri alaikum haramun lakin abshiri ya umma amirin la tukbiruni inna sabri alaikum haramun lakin abshiri ya umma amiri da ina mutu kada ku ce za ku binne ni binne din haramun ne akan ku ma'ana shi ba zai yi mutuwa irin ta kowa da kowa ba a jeji zai mutu wajen daba wajen farauta wajen fashi a can zai mutu a jeji saboda haka yake cewa ke kura abin da ke yi bishara wato albishirin za ki samu nama to shi a gurinsa wannan abin alfahari ne to da musulunci ya zo sai ya sanya yana daga cikin karrama mamaci shi ne a yi saurin binne shi idan ya gyara su to wannan ni'imar da ubangiji ya wa dan adam sun karan farko lokacin da aka halicce shi kamar da kissar ayan annabi adam take nunawa ita ce a nan ubangiji yake bayyanawa thumma idza sha'a anshara sannan idan ya ga dama sai ya tashi shi wato sai ya tashi shi bayan mutuwarsa
النشور شيني تاشي بايا أموتو كمان عليك سوى من آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون yana daga cikin ayoyinsa da ya halicce ku da kasa sannan sai ga gashi kun zama bashar wato mutane tanta shiru da kuna watsuwa to idan ubangiji ya ga dama kuma sai ya tashe shi bayan mutuwarsa ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi yana cewa kullu ibni adama yabla illa ajaba dhanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab duk dan adam yana wato zagwanyewa ya rididdige ya zaizaye ya bukata sai kashin da yake ake kira ajabul zanab shi kadai ne zai yi saura a jikinsa daga wannan aka halice shi kuma da wannan za a bayar da shi da haka ubangiji bayan ya karɓi ransa kuma zai tashe shi a nan ubangiji sai ce summa idza sha'a ansha'a sai ya ƙara kalmar sha'a amma bai ce summa idza sha'a amatahu ko summa idza sha'a akbarahu ba wasu malamai suka ce hikimar kalmar a ƙara kalmar sha'a a nan saboda abin da ya shafi kashewa da sawa kabari duk wani abu ne da dan adam yana ya iya hararo lokacin sabanin tashi bayan mutuwa abin da ya shafi mutuwa dan adam yana iya hararowa ta hanyar shekaru na dabi'a da dan adam yake yi wanda baya wuce kamar da adam yake cewa amara ummati ba bai da 60 ila 70 wato tsawon al'umma ta tsakanin shekara 60 zuwa 70 galibin mutane suna mutuwa a nan to da haka wannan abu ne da dan adam yana hararowa wanda ya kusa mutuwa ana fahimta shi da kansa ma zai ce to mu da muka kusa gangarawa saboda shi kansa yana amma abin da shi ba alkiyama wannan baka iya sanin lokacin baka iya kaddara shi to shi yasa anan aka baida mashi'ar kawai zuwa ga Allah a can ko ba a sa mashi'ar Allah ba a ciki duk da cewa akwai mashi'ar ta ciki sun ba idza sha'a anshara sannan idan ya ga dama sai ya tashe shi bayan mutuwa sai Allah ya ce kalla lamma yaqdi ma amara a'a ko hakika ko tabbas har yanzu bai zartar da abin da aka umarce shi shi da makaranta ayo da ba cewa ba zai tashi shi bayan ya mutu sai ya ce kalla kalmar kalla a gurin wasu malaman luga tana zuwa ne da ma'ana ar-rad'u wa zajru wannan shine ra'ayin sibawayhi da al-khalil da jumhur ruhat al-basra yawancin malaman basra su a gurin su ma'anar ta kenan shine tsawatarwa jan kunni razanarwa duk inda kalla ta zo su ma'anar ta kenan akwai wasu kuma daga cikin malaman luga waɗanda su kuma suna da akasin wannan fa suna ga ba haka bane suna cewa kalla tana zuwa da ma'anar zajru wato tsawatarwa da tsoratarwa da jan kunne tana kuma zuwa da ma'anar haqqan wato tabbas haqiqa wannan shi ne ra'ayin kisa'i kuma ta'alab daga cikin malaman luga yayi muwafaqa da shi akan wannan ra'ayi sannan a wurin wasu kamar abu hatimu sijistani malamin luga ne tana zuwa da ma'anar ala wato harkar tabbi wato jan hankali ku saurara ku ba da hankalinku kalla tana zuwa da wannan ma'anar sannan a gurin wasu malamai na ila yau tana zuwa da ma'anar wato adadi da ya adadin abin da yake gabanta akan abin da yake bayanta akan abin da yake gabanta to wanda suke ganin tana zuwa da ma'anar radu wal zajr wato tsawatarwa anan abubuwan da aka faɗa a baya babu abin da yake buƙatar a tsawatar a kanta tun da yanzu magana ce aka yi a baya na cewa an halicci ɗan adam daga ɗigon maniyyi sannan aka wato ubangiji maɗaukakin sarki ya hore mata hanyar fitowa duniya sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya karɓi ranta sannan ubangiji ya sa shi aka bari don haka menene za a tsawatar akan wannan babu maganar tsawatarwa a nan don haka sai suke cewa ana dole a kaddara kalla ɗin nan tsawa ce ga wani abu da ɗan adam yake yi bayan waɗancan ni'imomi da ubangiji ya yi mata na cewa shi a gurin Allah ya fi gaban a azabta shi ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى يلقى شيوا شي كو ان كوما لاهرا وبنجي ما زي قال شي هكذا بس هي كيوتا تماما تو شي ني انا وبنجي يكي يرجي ga wannan irin magana yace kalla la ba yaqdi ma amara to ana tsawatar masa cewa kai har yanzu baka zantar da abin da aka umarce ka ba ya za kai tsammanin kuma in ka koma ga ubangiji za a baka kyakkyawan abu to kaga sai sun kaddara wani abin da yake ma'azufi amma waɗanda suke cewa yana zuwa da ma'anar haƙƙan wato tabbatar da magana suka ce ba wani buƙatar takadiri a nan kalla wato haƙiƙa lamma ya fi ma amara ɗan adam har yanzu bai zartar da abin da aka umarce shi ba a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana ishara zuwa ga shi wannan ɗan adam jinsin ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya ba irin halinsa duk da ni'imar da Allah ya masa amma yana kafirci sannan kuma yana tuce da cewa in an je lahira su da su za a ci a ci nan a ci can da su kuma ni yace kalla abin ba haka yake ba lamma yaqdi ma amara har yanzu a da can baya bai yi abin da aka sa shi ba kuma har yanzu bai yi ba tun da lamma tufidu nafsi al-fi'l al-madi ma istimrar an-nafi ila waqt at-takallum haka ce lamma tana da ma'anar lam wajen kore abin da ya gabata sannan kuma tana da wata ma'ana har ila ƙari akan ma'anar lam shine tabbatar da wannan korewar har zuwa lokacin da ake magana kamar yadda Allah ya ce wa lamma yadkhulu al-imanu fi qulubihim wato har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarsu ba haka lamma duk inda take tana nufin korewa a baya tana kuma nufin korewa a lokacin da ake magana shi lamma ya kuɗe ma amara har yanzu kafiri bai yi abin da Allah ya sa shi ba bai zartar da abin da ubangiji ya umarce shi ya zartar da bin shari'a ba da haka sai ubangiji ya jawo hankalinsa zuwa ga abubuwan da ya halatta tare da shi waɗanda dukkaninsu kuma ayoyi ne alamomi ne da suke nuna ikon ubangiji suke nuna ƙudurar ubangiji suke nuna cancantar ubangiji a yi masa ɗa'a masa biyayya ubangiji ya ce falyanzur al-insanu ila ta'ami don haka mutum ya dubi abincinsa mana anna sababna al-ma'a sabba lalle mu muka kwararo da ruwa kwararowa sosai sun ba shafakun al'arba shafa sannan muka tsaga kasa tsagawa ta sosai ba an batina biya habba muka fitar da tsoro daga cikinta wa inaban wa qabba da inabi da ciyawa wa zaitunan wa nakhla da zaitun da itacen dabino wa hada'iqa gulba da lambuna gurban sunkus da itatuwa wa fakihatan wa abba da kayan marmari da kuma makiyayar dabbobi mata'an lakum domin jin daɗi gare ku wa li'an'amikum da dabbobinku wato ubangiji maɗaukakin sarki ya gana wa ɗan adam wasu abubuwa da suke ɗaura da shi bai tashi da nisa ba yana kafircewa Allah ga shi yadda ubangiji ya halicce shi cikin wata kama wacce take cike da wani abu wanda yake daskantacce sannan ya karrama shi sannan kuma ya sanya masa wasu ni'imomi wanda dukkaninsu suna nuna Allah amma kuma ya ki zartar da abin da Allah ya sa shi falyanzur al-insanu ila ta'ami dan adam ya duba abincinsa mana ubangiji ya faɗa abincin dan adam dan shi yake tare da shi ko da yake da buƙatarsa a kullum da aka tafi yana ta'amuli da shi kullum yana ta'amuli da shi ko da yaushe kamar da Allah ya ce fa yanzu ne insan bin ma kullum kullum da mai dace ya kullum mai bayyana sunna wa shar'i to ya ubangiji yana cewa ka duba abincinka abincin da kake ta'amuli da shi yau da gobe shi karan kansa idan ka tsaya kai kidali za ka ji zai maka girman Allah saboda haka za ka dawo ka bi Allah sai ubangiji ya yi tafsiri sai yadda abincin ya zama aya a gurin ga ɗan adam ci annan sababna ma asabba lalle mu ne muka kwararuwa sosai kwararuwa saukar da ruwa daga sama ya rika zuba da bakin kwarya wani abu ne ɗan adam a kowane lokaci a kowane zamani a kowane guri ya saba gani ba wani abu ne wanda yake koyayye ba wani abu ne da yake buƙatar ilimi da karatu ko karantarwa duk wani mutum yana gani a gabansa ana ruwan sama yana gatar da ubangiji yake saukar da ruwan sama kamar da bakin kwarya yana ganin shi yadda yake gudana a doron ƙasa za ka ga wata aya ce wacce take kusa da ɗan adam ba nesa take da shi ba kuma wata aya ce da za ta wahala da ɗan adam wajen ya fahimce ta ba yana ganin ta kuma ya san ba shi yayi ba ya san ba ya da hannu cikin faruwar wannan abu ubangiji shi ne ya saukar da shi أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزل فوقك سوق الدشيدة غير جدي لك هذا يكون مولي كان أغني سنة على الزيها با كان حل مؤجب سنة كما كان أغني سنة لو هذا لنزل سكوروا الشكنسة ينزبا ما باكو كما دمت فليا با كان حل مؤجب سنة الله يسوي سكوش سنة الله يسوي سيد الشي با كان حل مولي يتكد الشي يتكين كوي سيد الشي كي كان سنة والناس wannan abin da ɗan adam zai gane ne wani ilimi na zamani kuma ya iya ci gaba da bincike ya gano wasu abubuwa kuma wani sirri da yake ƙarƙashin wannan wanda kuma ba kowa zai gane shi ba amma dai ayar farko wacce kowa zai yi ittifaki a kanta mai sauƙin fahimta ce wani abu kuma da ilimi zai yi zurfi a ciki da bincike zai yi zurfi a ciki wannan kuma wani ƙarin basira ne ko ka yi bincike a kan ya aka yi waɗannan manya-manyan tekuna da ake da su a duniya ta yaya suka samu wannan kuma wani abu ne wanda bincike zai za ka iya ƙaddara wasu abubuwa ka gane cewa ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne in ya zama gaskiya to ka ƙara shi cikin kundin ayoyin Allah da ka sani a baya idan bai zama gaskiya ba to akwai dai abin da kai kana gani kullum ana yi a gabanka a ce ko lokacin farkon halittar lokacin da sama ta sarrafu da kafa wannan fasiki da ubangiji yake faɗa ta fasadnahu ma so a wannan lokacin ƙasa tana ɗauke da zafi wato zafin da take ɗauke da shi ba kaɗan bane ya kai digirin zafi 12,012 so daga nan yana raguwa ya kai 4,000 so wannan zafin shi ne ya sa wato ya yi sanadiyar tattaruwar ruwa wanda daga baya lokacin da zafin ya ragu shine kuma ya saukawa ba ku shine ya gudana har ya zama teku wanda ake gani manya-manyan teku a duniya wannan in ya zama gaskiya haka abin yake to ka sa shi cikin ƙari cikin fahimtar Allah tabarakal ba asabba in bai zama gaskiya ba abin da kake gani yau da gobe shi din ne in Allah tabarakal ba asabba za ka kana dai ganin wata aya ta ubangiji ga tana a gabanka sannan Allah ce thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sannan muka tsaga kasa tsagewa wato ubangiji wa dauka sarki ya tsaga kasa bayan ruwa ya sauka a kanta ya jika ta ya ubangiji ya tsa mata ya wato ya tsaga ta yadda ruwan zai rika ratsa ta wanda dan adam yana gani yadda zai ratsa ta har ma ya kai ga sauka can kasa har ka iya haka ka samu rijiya ka samu burtsatse ka samu waye ruwan da yake aka yi ya sauka kasa har ya ratsa kasa ubangiji shi ya yi wannan ita ma wannan aya ce mai saukin fahimta da dan adam yake gani kullum ko baya shan wahala wajen ya gane ba wa dan bini ne ko dan kauye malami ne ko ba malami ba yana ganin yadda ruwa yake sauka kuma yake ratsa kasa ubangiji shi ya yi wannan wani abu kuma da ilimin zamani zai ƙara ganowa sawa'u ya zama daidai ne ko ba daidai ba ne to shi ma dai ka sa cikin kundin ayoyin da ka sani na ubangiji da ɗan adam da yake ganinsa a yau da gobe ko a ce lokacin da aka yi ƙasa ɗin nan akwai kwansan dutse da ya rufe ta amma ubangiji madaukakin sarki ne ya saukar da wannan mamakon ruwa wanda mamakon ruwa shi ya busar da wannan kwanton duwatsun da ya rufe kasa wanda ya rufe kuma keta kasa yana shiga cikinta. To wannan abun ko ya zanga gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, in ya zanga gaskiya dai wannan aya ce ta ubangiji, ba wani wanda zai bigi kirji ya ci shi ya yi ko ya ce da hannunsa a ko ya taimaka, babu wanda zai wannan, sai dai ya bada labarin haka ake tsammani da daga baya haka kaza ya faru. Waye ya yi wannan abun? Allah ne. Sannan abin da ɗan adam yake gani ne yadda ubangiji yake kuma fito da tsoro, ba an batana sai a haɗa ubangiji yake fito da tsoro daga cikin ƙasa. Sannan nan wannan laƙoƙon abu ne da ba ya da ƙarfi, ƙasa din nauyinta, amma wannan ɗan laƙoƙon abin zai fasa ƙasar ya fito. Wa yake fasa masa ƙasa ya fito? Allah ne. Wannan ka dube shi sai ka ga cewa wani ƙarfi gare shi har ya fasa ƙasa ya fito, sai ka ga ba ya da ƙarfi, abu ne ɗan laƙoƙo ga shi na kana gani. Amma kuma ga shi ya bunkuso ya bunkuso kasa ya fito, saboda ubangiji shi ya tsaga masa kasar ya fito da shi. Wanda kuma wannan ita ma aya ce mai sauƙin gani, na biki da na ƙauye, babba da yaro, kowa yana gani, mai ilimi da mara ilimi. Haka sulhul qur'ani wajen jawo hankalin ɗan adam ya nuna masa Allah, ya nuna masa girman sa, ya nuna masa cancanta da bauta masa, usulubi ne mai sauƙin fahimta, babu sarƙaƙiya a ciki, babu wani abin da zai gagari ɗan adam ya gane cikin sauƙi da ka faɗa ɗan adam dole ya sadu da ya yarda, ba ya da ja. Waɗannan abubuwa da Allah ya zana wanda su ne daga ƙarƙashinsu ne kuma ubangiji ya fitar da dukkan abin da yake abinci ɗan adam. A yayin da ɗan adam ya ɗauki abincinsa yana ci, ba ya tuna irin manya-manyan ayyukan Allah da suke cikin wannan abincin, shi dai kawai yana ganin ya samu abinci yana ci, kuma zai yi tinƙawan shi ya samar wa kansa wannan abincin, ya yi tinƙaho mana ya ga cewa shi zai iya saukar da ruwan sama ba zai iya ba. Ubangiji shi ke wannan ruwan na waye, waye yake haɗa hadarin ya haɗu har ya zubar da ruwa a ƙasa? Ubangiji shi ke wannan. In ya saukar da shi ƙasa ya ratsa ƙasa, waye yake fito da wannan ƙwaya da aka binne a cikin ƙasa? Ita kuma wannan ƙwaya ta fitar da wasu ƙwayanni masu yawa, waye yake wannan aikin? Allah ne. Shi ne ba shi yake ba, shi ne sai da ya zura ido. In ya zuba wannan ƙwayar a cikin ƙasa, na farko ƙwayar da shi ba shi yake ba, ita ce dai wacce ƙwayar da yanzu nan tsabaliya ta za ta sake daidaituwa. Ya zuba ta a cikin ƙasa ya tafi, ya zana wa Allah ido, ubangiji shi zai komai ya saukar da ruwa, kuma ƙasar ta fitar da waɗannan ƙwayannin daga cikinta, sannan har ta zama abinci, har ya zo ya samu ya haɗa kayan cefane ya dafa abinci ya zo da shi. Amma kuma dai ya mace cewa ubangiji ya yi wasu ayyuka masu girma kafin ya zo ya zama abinci yana cinta. To da zai tunanin wannan, da lalle ya gane cewa ubangiji maɗaukakin sarki shi kadai ne ya cancanta a bauta mata. Allah ce fa anbatna fiha habba, muka fitar da tsiro daga cikinta, wa inaban wa qabba, da inabi wa qabban, da kuma ciyawa dabbobi, wa zaitunan, da itacen zaitun, wa nakhlan, da dabino, wa hada'iqa, da lambu-lambu, lambuna, gulban wanda suke cin kurs, da itatuwa, wanda kuma itatuwa ne daban-daban da wasu kayan marmari iri-iri, wa fakihatan wa abba, da kayan marmari, wa abban, da kuma makiyaya ta dabbobi, ko kuma ingilishi da dabbobi suke ci. Saka al'abbu shi ne ma ambatal ardu mimma ya'kuluhu aw ta'kuluhu dawab wa la ya'kuluhu an-nas, abin da dabbobi suke ci mutane ba sa ci. Kaga ciyawa wanda Allah ya halitta saboda abincin dabbobi kawai, ba abincin mutane ba. Wasu kace al'abbu shi ne al-kala ingilishi, wasu kace al'abbu lil bahaimi kal-fakihati li bani adam, wato al'abbu a gurin dabbobi kamar fakiya, kamar kayan marmari ne a gurin ɗan adam, ke sa aka haɗa su wa fakihatan wa abba, wato su ma da kayan marmari, wato kamar kashi da kayan marmarin ɗan adam da kayan marmarin dabbobi, duk Allah ya musu wannan. Ubangiji shi ya waɗannan abubuwa kuma ya yi su ne mata'an lakum wa li'an'amikum, don jin daɗi wa yau ku da dabbobinku. Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito a cikin littafinsa daga Anas
dan uba Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace Umar ibn Khattab ya karanta abata wa tawalla lokacin da yake kan wata aya wa fatiha wa abda sai yake cewa qad arafna al-fatiha fa bal abd mun dai san fatiha to shi kuma abd ne ne shi sai kuma ya sake cewa la'amruka ya ibn al-khattab inna hadha la huwa at-takalluf yace na rantsi da Allah ya kai dan Khattab wanda yake gaya wa kanta yace wannan shine matsawa kai da kallafawa kai abinda ya fi karfinta wato abinda Ubangiji ya sanar da mu muka gane a cikin littafin Allah bai aiki da shi abinda ba mu gane ba kuma mu bai da ilimin sa zuwa ga Allah saboda haka anan sai da Umar ibn Khattab ya rubuta cewa ba daidai bane ya tallafa wa kansa sai ya san ma'anar abu tunda da ya bayyana a dukkan ayar tana maganar ni'imomin da Allah ya yi da abubuwan da ya fitarwa da dan adam ya san tsirrai ne Ubangiji yake magana akan su dan bai fahimci ma'anar abu ba wannan ba zai cutar da shi wajen fahimtar gundarin abin da ayar take cewa ba don haka kai ya matsa wa kansa har yaje ya faɗi wani abu dangane da alkur'ani wanda ba shi Allah yake yi ba wannan shine yadda sahabban Allah suke girma alqur'ani suna jin tsoron su faɗi wani abu dangane da alqur'ani wanda ba haka yake ba sun yadda su dakata su nuna wa mutane ba su gane ba kuma haka ya kamata a girma alqur'ani a riƙa jin haibar sa da kwarjinin sa sabanin yadda ake yanzu babu abin da aka rera da alqur'ani za ka ga mutum ba zai kinkimo wani littafi yana karantawa ba zai dauko alqur'ani yake zai tafsiri ba iya wani darasi amma zai tafsiri ba za ka ga dauko turmi ko Abu Dawud ya ce zai buda ba wannan yana jin kwarjinin sa amma kuma zai dauko tafsiri wato kila ko littafin da wasu dan zamanin da ya rubuta zai ji tsoron dauko shi sai zai karanta amma kuma zai tsoron dauko qur'ani sai zai karanta mutane sabanin abinda magabatan sun kasance suna jin girman ka tambaye su game da tarihin sa ilimi mutum sai yi littafi ya kasance duk abin da zaka tambaye shi dan halal da haram zaka ga yana baka ansa yana rubuci amma in ka taɓa yadda take shi sai shi ba zai sa baki ba shi yasa Ubaydullah ibn Umar al-Umari yake cewa na samu waɗanda na riska na malaman Madina wato manyan tabi'ai al-ulama al-fuqaha as-sab'a din nan na same su suna jin kwarjinin yin magana akan tafsiri amma sai ka samu yanzu mutum ba zai iya yin jumla ta larabci kyakkyawa ba amma kuma tafsiri sai na ajibi ya zo nan da ya zama da kwalin tafsiri kuma duk shekara abin kara buɗe ya shekara abin kara buɗe ki ba ya kai ki saboda an samu wasu masu mummunan manufofin shiga cikin harkar saboda ka sai ka ga doka ma ana biya masa wato ana sa tafsirin sa a rediyo ana biya masa saboda wanda yake wa bokanci zai ce zai ɗauki nauyin tafsirin ka saboda haka ya dau alqur'ani ya tara zamza ta harba gaza a ciki kuma a gama a ce mun kun saurari tafsirin alqur'ani ya gama har zuwa ta amma ya ce kun saurari tafsirin alqur'ani kenan ba da ce abin da mun yi kare da shi kuma ba inda ake irin wannan irin kasashen mu kasashen larabawa da wannan ba amma mu ai ne abu wallahi wani jalalani in ka bashi ba zai iya bi ba wani irin jalalani ba wani zai rike da turanci yana kallo da turanci iya abin da shi ba turan ko da yin turanci ya gado shi ne shi ma zai bi wani kuma rike na hausa can gaba ce ba tafsiri ba ne da haka ana baka ma'anonin da a dunkule to wajen wannan bayanin kai kuma da za ka zo koyo mutane a nan kuma sai mutum ya tara galba ta yadda ya gada ba ya faɗa abin da ya gada ba ce haka Allah ya ce a wannan ayar kuma ba haka da in ka tambaye shi littafin tafsiri na wa ya sani ba zai iya gana maka fara da littafin tafsiri guda biyar ba, wani in aka yi ku jalalai da bai san wani abu ba, mai dan kokarin su shine wanda zai dan yi muku raya zai tayi sadaka ta yayi ba sama ba kasa yayi kamata yayi sama ku sai ka samu a hakan zai ɗauka ya yi saka kuɗi ta yi gada gada ma kuma za ka fi shi a gobe an sa shi a gidan rediyo ko yana tafi mata da yara ƙanana da matasa suna sauraro a gida da ƴan mutane a ƙauye ana sauraro ana ganin kamar alƙur'ani yake fassara nan kuma duk kundin kayi ke ayo ba ya zan su daidai ballanta da a ce ya karanta wasu bayanai da malamai suka yi akan tafsirin ayar ya fassara mutane ba zai iya ba. To gaskiya akwai gyara a nan kuma wanda za su gyara ko hukuma sannan su ma masu kafofi watsa labarai su ji tsoron Allah suna mai da wannan sa tafsirin sana'a shi da aka wanda ya fi kawo kuɗi shi za a sa na shi sai a ɗauko na sunna ɗin ba sosai wanda aka yi ƙoƙari a ciki sai a ce an ce yanzu filayen wato shi ba zai samu shiga ba waɗansu ƴan harajiyar su an ce filayen sai za ka tuba ka tuba ruwanka ko kuma a'a ka kawo ka ba da kuɗi akwai sanda tafsirin marigayi da Ja'far Mahmud Adam za a je a biya kuɗin to aka ba da kuɗin sai wani baragurmin ɗan siyasa wanda ya shafi kuɗin al'umma sai ya zo ya dindinka kuɗin sai a janye tafsirin sunna tafsirin sawiri sai a sa wata tafsirin da shirka ko na matsawa saboda in zo sun je kun biya 200,000 to shi ya biya ba da 200,000 ko 500,000 kawai da haka sai suna jira a sa musu tafsirin da suka ɗauki nauyi sai kawai ku ga an saka wani ɗan harma kanta ku je ku yi muraja ta yi za a yi ta muku wasu surutai ƙarshe ko a zo a sa shi a lokacin da ba kowa zai ji ba lokacin da mutane ko ana kasuwa ko ana hada-hada ko ana bacci can ƙarfe uku za a sa a tabbata kowa ya bacci sai a ce an ba rage to gaba ɗaya an rufe tafsirin da ka yi yadda ba wanda zai ji sai dai dai shan ruwa lokacin da kowa yana gida ya buɗe rediyon sa ko abin nan sai ka ji kawai an saka wani ɗan ragalla yana ta bid'a to kaga nan su kansu masu kafin ma sai sun sa Allah a ciki sai sun sa Allah a ciki don ka ɗauka cewa abin nan da suke yi Allah ƙwale su zai yi sai ai ba mu muka yi ba mu ai biyan ba aka yi haka kun yi ta'awun ala al-ismi wal-udwan kun taimaka a kan saɓawa Allah da ta'addanci a kan Al-Qur'anin Allah idan sai da Umar zai rika cewa wa mal abu kad arafna al-fatiha wa mal abu to ina ga wasu da arzo baya sai da wani abu sai an samu iskali sai sa duk sanda mutum zai tafsiri to in yana so yayi abin yadda ya kamata to ya kalli karanta me malamai suka fassara aya me suka ce me ba su ce ba ba an kai ya rika daukar abin da kansa ba yana fassara shi yadda yake shi أشياء يوم الذين آمنوا يصبروا ويصابروا يا قوة أن نسك الإيمان فيها قل ويصابروا كل إطارها قل هذا شيء بعد ذلك قل يبر تذكير الشيء فكما تعالى إطارها قل يبر تذكير الشيء فأيس الزمن أقول لك فتاة بي ألا نوم لا بأس منه تذكير ألا أنت منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى نبيه ومتم ورد أما بوكين ورد بقى saboda karancin iliminsa to zai matsayin sa a musulunci a ka'ida ta musulunci ana kama mutum da laifin da ya san laifi ne kuma ya yi amma abinda mutum bai san laifi ba ne sai ya mishi ko da ya kai ga ridda ko da ya kai ga kafirci ba a ce ya yi ridda ko da ko abin ridda ne in wani ya yi za a ce ridda ce kuma za ka ce shi ya yi ridda ba ma'ana ya fitar da musulunci yana nan a musulunci sai dai aikin da ya aiki ne na ridda sai a sanar da shi kamar yadda lokacin da wasu daga cikin sababbin musulunta suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwaqin kama lahu zata anwaq. Ya Rasulullah, mun ba ka samo mana bishiyar da za mu rika neman albarka da shinta, muna rafe makaman mu a jikinta kamar yadda kafirai suke da bishiyar da suke neman albarka ta suna rafe makaman su a jikinta. Kaga wannan magana kafirci ce, domin babu wata bishiyar da za ta baka albarka. Allah shi ke bayarwa. Annabi ya ce hakika kun yi magana irin maganar da mutanen Annabi Musa suka ji wa Annabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahu aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kun faɗa shirin yadda mutanen Annabi Musa suka faɗa mata, suka ce ka samo mana Allah kamar yadda waɗannan suke da Allah. Kaga mutum ya ce a samo mata wani Allah daban, a gurbata daban, babu shakka waɗanda da shi sa wa Allah shariki ne. To amma Annabi bai kafirta shi ba, bai ce da su ku dawo ku sake la ilaha illallah ba ko yurda. Sai dai ya bayyana musu cewa abin nan da suka yi ba haka yake ba, ga yadda hukunci ce. Kamar da yake manzo Allah ma sha Allah wa shita, Annabi ya ce aj'alta li lillahi jiddan, zaka sanya ni kini da Allah, zaka sanya ni kini da Allah, wato kishiya da Allah. Kada sawa Allah kishiya shirka ne, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamar tunda ba su sani ba a lokacin, ko bai sani ba a lokacin cewa haka shirka ne, Annabi sai ya bayyana masa hukunci. Don haka duk wanda ya yi abin da bai sani ba, to hukuncin ake bayyana masa a cikin abin kaza da kake yi ba, ga ban hukuncinsa. Ya gane, amma ba kafirta shi zaka yi ba, kace ka kafirta ko ka bar musulunci ko dawo ka sake baka kalmar shahada. Ba haka ake ba, ma kana Allahu yuzilla qawman ba'da in hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Wani zai kasar da mutane ko ya kama su da ɓacewar su bayan ya shirye su, sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guda. Sai sun gane, wa man yusakki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannama wa sa'at masira. Kaga Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, haka sai an yi mutum bayani an fahimta da shi, ya fahimta ya gane, sannan ake gaya ake faɗan hukunci a kansa. Haka duk wanda ka samu idan ka je ƙauyuka za ka yi ta jin kalmomi na shirka na kafirci da yawa a bakin mutanen da suke a ƙauye, ba su shigo birni sun yi karatu ba ko ba karantar da su ba. To ba ka zuwa ka yi hudu ba ka ce duk garin da kafirai ne kuwa shi, za ka sai kun zo ɗaya na ɗaya na ba ku kalmar shahada, in ba haka kuka mutu ita za ku. Ka ga wannan ba daidai ba ne, sai ka yi ta mutu hudu ba kana karanta kana karantar da su har su fahimci abin da shi ba daidai ba ne. Wannan shi ne abin da wa'azin sunna ya gada. Wasu ke ganin kamar muna kafirta musulmi, ba haka ba ne. Muna dai faɗar hukuncin, ba a cikin faɗar hukuncin ka ce abu kaza shirka ne, abu kaza kafirci ne, amma wannan ba shi ke nuna ka kafirta wanda yake yi ba. Wanda yake ka kafirta shi, to shi ya tsargu, amma ba kai ne kake da shi kafiri ba. Wanda yake yaya rabo yake a tsakanin mata biyu, mata na biyu da ƴaƴana idan na sayo wani abu, abin da ka so naka ne, yadda ka ga dama ka raba. Sai dai kawai ka yana banda ba zai haddasa fitina ba tsakaninka da matanka, kawo ko kuma ka san ka a samu fitina sai ka raba daidai, yadda ka ba uwar gida yadda ka ba amarya ka ba uwar gida haka, yadda ka ba amarya ka ba ta tsakiya haka. Wato kada wannan tana gani ka ba wannan ka soji ita ka ba ta daya, to ba za a zauna lafiya ba. Inda za ka ba waccan ka so biyu a boye, wannan ka ba ta ka so ɗaya, ba wani ya fito wa Allah ba. Amma kuma in aka gane ba ka ji daɗi ba, to kai ma ka yi abin da za ka zauna lafiya da iyalanka, kar ka tsokano wa kanka abin da zai zama maka tashin hankali, gidan ya zagara shiga, kana ga abin da ka so ya zagara ci. In ka cin yawa kamar ‘ya’yan ba, abin da dai ake so ka ba su abinci, saboda haka ka ba su abinci sai ka so wani ɓangare kuma ka cinye su kaɗai, wannan ba ne ganin bai kai ba a doka. Na ka ba laifi kai ba, sai ka iya sai wani abin kawai sai da mata, sai da mata ku ci ne, ba laifi kai ba. Su ma wata lana za ka sai wani abu nasu ne, su kaɗai za su ci ne, kai ma ba za ka ci ba. Ba wai sharaɗi ba ne da abin da ka so wajibi, wajibi ne sai kowa ya ci a gida, wannan ba wai sharaɗi ba ne. In ka yi haka wannan ba mu komai. Abin da aka yi zanta maka shi ne kowace ka ba ta ci da sha, shi ne sannan zai sha zai iya sha bambam, amma a nan abin da kawai ake so ka yi abin da za ka samu zaman lafiya a gidanka. Dan an ce ya halatta ba shi yake nuna ka yi haka din ko za ko ko saboda da kan za ka haɗe ba, ka ce dai duk ko ma ko ne saboda jama fanjan kai sai sai a to anan ka so ka tarwa a gidan yana ba daidai bane. Za ka ji ana so yin hikima wajen tafiyar da matarsa, ko da abu halal ne wani lokaci ka san bar halal idan ka san cewa zai jawo maka, yanzu muka zama magana man fada da maslaha, ka san cewa zai jawo maka kamar kwansada ya kamata ka bar shi. To akwai tambayoyi kuma na ga lokacin mu ya tafi, sai mara ta fara nuna alamar cewa ta cika. Akwai Alhaji Abdullahi ɗaya daga cikin jagororin sunna a wannan jiha da wannan yanki namu na arewa, da kowa ya san ne yadda ya rika gwagwarmaya da dukiyarsa har ma da jikinsa wajen tabbatar da sunna a wannan gari, har sunna ta kai yanda suka yanzu kusan su ne na farko waɗanda suka yi jagorancinta, ya taimaka mata da dukiyarsa. Bayan da za a isa ba da tarihin sunna da tafiyarta a Kano da sauran yankuna wato jihohin arewa din nan baka tashi a ciki ba, in kai haka to tarihin da cika ba shi lafiya ya shigo ciki. Sannan wanda duk ya san tafiyar sunna da yadda take lokacin tana da zafinta da raɗaɗinta, to su ne a gaba su ne manyan mu. Na tuna lokacin da ba ma sati ko biyu sai mun je Bambai, wasu ƴan bid'a sun ce mukara karatu ne ke ba lafiya ba ma lafiya, kaga iyaye mu yanzu muke jin karatu mu, to amma wajen mu za mu karatu wallahi haka duk bayan sati daya sati biyu sai ya zo ya dauke ni a mota ya ce to an kai mu kara. Wani lokaci a kai mu gaban wani kirista ko shi ne mataimakin kwamishina, a kai mu gabanta shi yi bayani yi bayani ya kasa gane dalilin rigimar ce ga tunan karatu suke yi suna zazzaki ne. Mutu yi tunan karatu suke a cikin gareji lokacin ma ba masallaci gidansa na kogon bai a cikin gari da muke karatun nan ba a fika mu kada ya aka suka samu na zage, kuma ma a lokacin ba wai kitabu sai ko hutul bai ake karanta ba, duk ba a kai wannan lokacin ba, a lokacin ya da salihin ake karanta kaga duk abin da ya raka'i tsoran Allah wai girma ba ko girma abin nan, amma wajen me za mu karanta a kai mu shi abuga ya kasa ganewa me yayin da nuna rijima shi da zabi da ra'ayin rijima ba, saboda haka ake a kore mu bayan sati biyu sai kuma cewa yanzu zo mu tafi, wallahi aka ce ta fama har lokacin da sunna ta zo ta tsayi da kafafuwanta ba inda za ka ba za ka shiga kai karatu ba. Kun san hatta wannan gurin da muke karatu shi ne asalin wanda ya asasa ginin gurin wannan, kuma rayuwar wannan gurin da yadda wannan gurin har yanzu yake taimakon sunna ya zama cibiyar sunna a wannan jiha gaba daya, yana nuna ikhlasin waɗanda suka yi aiki wajen aka sauran nan gudu tun daga karanta da kuma shi marigayi shi Jafar Mahmud Adam da sauran malaman da suka taimaka mata a wancan lokaci, wannan yana nuna an yi abin da Allah shi ya sa yawa Allah ya sa bai da lafiya yanzu yana buƙatar addu'a mu sa shi a addu'o'in mu a wani lokuta daban-daban dan Allah ya gode ya mu dai dan Allah sa shi a addu'a wanda aka karanta Al-Qur'ani dukkan da suke karatun Qur'ani sai ta addu'a Allah wa ta ce ba shi lafiya ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya. Akwai masu bukatar addu'a saboda matsaloli daban-daban, akwai wannan nan da yake cewa dan Allah a taimaka da addu'a saboda yaya ta samu waya tun da rana a yau cewa wasu mutane sun tsare su yanzu kuma ta ce waɗannan mutanen tana ganin ƴan yankan kai saboda haka dan